A wata sanarwa da Director General na Ofishin Sayar da Kaddarorin Gwamnati wato BPE, Alex Oko ya fitar, ya nuna cewa za a sayar da kamfanonin wuta biyar a kwatan farko na wannan shekara da muka shiga domin samar da kuɗaɗe da za a cike gibin kasafin kuɗin shekara 2023 da su. Kasafin kuɗin na naira trillion 21.82 ya zo da gibi har kusan naira trillion 11 saboda rashin kuɗin shiga. Haka yasa aka samu gibin kashi 4.8 a ma'aunin arzikin kasar wato GDP, wani abu da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya nuna damuwa akan batun sayar da kamfanonin, yana cewa
babban abin damuwa ga masana a wannan yunkuri na gwamnati shine idan masu saurare basu manta ba, lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan an saida hannayen jari na wa'innan kamfanoni na makamashi da kuma raba makamashin a ƙasar Najeriya. Aka saida mu wasu kamfanoni wanda farko dai tukun ba su da ƙarfin da za su iya tafiyar da wa'innan kamfanonin. Na biyu, ba su da arzikin da za su ƙara kuɗi su faɗaɗa ayyukan wa'innan kamfanoni. Wannan yunkuri da ake ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne, anya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran zamantakewa da gudanar da mulki, Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya ce wannan ya zo masa da mamaki.
Wannan abun al'ajibi ne saboda a duk duniya inda aka ce an samu yirwayanin matsalolin a inda kasashen da suka sa abin da suke yi, ai araji ake amfani da, ana kara kudade ne na araji saboda a samu kudin da za a jefa asusu na kasafin kudi, ba wai ana sadda kadarori na jama'a ba. To in aka gama sadda kadarorin, me zai rage mana mu yan Najeriya? Wutan lantarki an kasa ba mu, haraji sun kasa karba, wani abu na tattalin arziki da zai sa arziki ya bunkasa kuma gwamnati su samu araji sun kasa yi, kuma ga sace-sace duk kudaden nan ma da ake maganan su rabin su sacewa ake.
To sai dai ga tsohon mai ba ministan makamashin shawara a harkar gudanarwa, Idris Muhammad Madakin Jan, yana mai ganin an dauki mataki mai kyau da zai kawo kasar wutar lantarki wadatacce.
Ai dama da kudaden su aka kakkafa wa'innan gidajen sarrafa wutan lantarkin, da kudaden su aka dauka karfi da yaji ba tare da izinin su ba, kama karya aka sarrafa wa'innan gidajen wutan lantarkin. Saboda haka idan lokaci yayi da gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi sun ce za su sayar, nasu ne sai su sayar. In suka sayar, a rarraba musu nasu hakkin a basu.
Majalisar kula da harkokin kasuwanci ta ƙasa NCP ta amince da tsarin gudanar da aikin gina wani katafaren kamfani na dalar Amurka biliyan 3 da zai samar da wutan lantarki mafi girma a yammacin Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.